إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهي هكا بركه مدسوها او ان مصلاتي بيتار البركه مسجد عثمان بن عفان بن سيدي بعد كراتب منا عمدة الأحكام واللفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونشين مجلس منا تسعين أتكين كراتون ونا للتاهي منا أتكين كتاب القصاص من زي أحاديثنا تريقك دا ثلاثين دا تريو أيها الله دار متاشا أكا حديثنا تريقك دا أرأيو منا ishirin ga watan Sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina cikin 1444 wanda ya daidai da 13 ga watan 3 2023 a kalandar Bature alayki cewa alhadisul 40 ba'da as-salasumi'a an Imran bin Husain radiyallahu anhu anna rajulan 'adda yad ra'i 'adda yad rajulin فنزع يده من فيه فوقعت سنياته فاختسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك وانا حديث إمام البخاري يهو تبشئت في كتاب الديال باب إذا عض رجلا فوضعت سناياته باب يوليك من بياني إدم متنيا تيجي hannun wani har ya kai garin hutar da hannun ya biyo da haƙorin shi irin cizo ne kamar yadda abale yake cizo idan ya ciza sai an ga san cizan to idan mutum idan ya cizi mutum har ya kai yana ƙoƙarin ya hutar da hannayen shi daga cikin bakin shi har ya zubar ne da hawa da haƙora wani hukunci ake ba shi idan muka leƙa juz'i na 9 shahi na 8 hadisi mai lamba ta 6,892 haka shi ma Imam Muslim ya hutar shi a cikin kitabul fasaba wal muharibu babu as-sa'ilu ala nafsi al-insan juz'i na 5 shahi na 104 hadisi mai lamba ta 1,477 hadisi ne wanda aka samo shi daga Imran bin Husain yadda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa anna rajulan 'adda yad rajulin lalle wani mutum ya ciji hannun wani mutum nan da kwai wata riwaya wadda ta zo take bayyana mana mutumin da ya ci na shi ne ya ala bin umayya a wata riwaya kuma suke cewa rajulan min bani tamim wani mutum ne daga kabila bani tamim ya ci wani mutum kasancewar irin kamar rikici ya hada ka da kai da wani kurum ya sa haƙura ya ci shi hannaye shi to yawa ba na za'ayi da mutumin min fihi wannan mutumin da aka ci za su yi kokarin hutar da hannayen shi daga bakin wannan wanda ya cije shi kurum kai tsaye ko waka a sanaya to wannan haƙura na garo kurum ya suka biyo sai suka biyo hannun wannan shi ke nuna cizon da aka yi ba karamin cizo ba ne kuma shi ma wanda yake kokarin ya hutar da kan shi ya sa iyakar kan shi don ya hutar da hannun shi daga bakin wannan mutumin to kurum abin da ya ga wakala shine lokacin da yayi kurum hutar da hannayen shi daga bakin wannan ko hannun shi daga bakin wannan mutumin wanda ya cije shi ya ala bin umayya a lokacin nan kurum haƙurin shi ya suka biyo ne suka biyo hannun yake cewa fahtasama ila annabi sallallahu alaihi wasallama gashi shi wannan an cije shi kuma wannan ya zubda haƙura garin a hutar da hannu an zubda mai haƙura a lokacin nan kurum ne suka kai kuka suka kai kara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
kowanne daga cikin su yana ganin yana kan gaskiya, shi wanda aka ciza ya san da an yi jinaya, an yi rashin adalci a kan shi, shi kuma wanda aka zubar mai da haƙori ya tabbatar da an yi abin da aka wuce gona da iri, kenan ya kamata ayi kisasi. Ayi kisasi. To shi ne yake cewa kai tsaye suka yi rikici, to mu kai kukanmu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin zarfin mana da hukunci. Faƙala da suka zo zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bai wa manzon Allah labarin abin da ya wakara tsakankaninsu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya'uddu ahadukum akhahu kama ya'uddu al-fahl, yace shin ɗayanku zai iya yin gurin ya ciji dan uwan shi kamar yanda raƙumi ko amala yake cizan wannan wanci? Idan an ce al-fahl nan kinaya ce zuwa ga raƙumi, amma dai yana ɗaukar duk namiji, ana iya kiran shi al-fahl na kowane jinsi, namijin rago, namijin akuya, namiji, namiji cikin jinsin mutane dukkansu ana iya kiransu da al-fahl. Mutum ya ware ƙarfin shi ya cizi mutum har ya kai yana yunkurin ya wutar da hannun shi ya biyu da haƙoranka, yake cewa shin mutum ya yi haka ɗayanku ya ciji ɗayanku kamar yadda amala yake cizan mutum? Yake cewa idhhab lajiyatak, dan haka ka tahi, albarkacin wannan zubar maka da haƙura da aka yi, babu wata diyya aka, babu wata diyya da za a baka. Wannan hadisi idan muka leƙa san mu gani yana bayyana mana lalle wanda ya fara yin jinaya, ya fara yin aika-aika game da mutum, shi kuma wannan garin ya kare, ya yi mai abin da ya wuce abin da yake mai, ko kuma ya yi mai wata jinaya, to babu wata diyya a kan shi, babu wata kisasi ba diyya a kan haka. Shi ne idan muka leƙa hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle duk wanda ya ci wani garin ya hutar da hannun shi daga bakin shi, ya biyo mai da haƙoran shi, ya zubar mai da haƙora, to babu kisasi, babu diyya a kan haka. Shi wanda aka zubda ma haƙoran ba zai zo ya ce ba tilas ya yi an me, ya yi an bashi diyya. Ai mun sani ai wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisasan. Hakika an riga ya an hukunta, an rubuta mana tabbas wanda ya huccire wa mutum hanci a cire mai hanci, wanda ya cire kunne a cire mai kunne, wanda ya jiwa ya cire wa wani haƙora a cire mai haƙora, wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya jiwa wani ciwo iya raunin da kashi mai kai ma a ji baka. Wannan shi ne hukunci na shari'a. Amma dai nan me ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsayar da wannan hukuncin ba, kasancewa shi wanda ya ciza, shi ya fara aika-aika game da shi wanda ya biyo mai da haƙora garin ya kutar da, ya kutar da kanshi ko ya kutar da hannayen shi. Shi sanya duk lokacin da aka samu irin wannan ka'in wanda ne yake neman ya yi maka aika-aika, to tabbas babu kisasi a kan shi lokacin da ka nema ka kare kanka, iko da ka yi ne abin da ya wuce abin da ya yi maka. Kuma wannan shi yake tabbatar mana hadisi wanda Imam al-Bukhari ya wutar da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna ma duna nafsihi fa huwa shahidun, duk wanda aka ya kashe yana neman ya kare ran shi, ko aka kashe shi yana neman ya kare ran shi, hakika wannan mutumin shahidi ne. Idan kuma ya kashe shi ma wannan ba komai a kan shi, ba diyya, ba kisasi, ba kafara, ya kashe banza. Haka yake cewa wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun, duk wanda aka kashe shi yana neman ya kare mutuncin iyalan shi, shi ma wannan mutumin shahidi ne. Idan a halin yana neman ya kare mutuncin iyalan shi aka ya kashe wannan mutumin, wannan mutumin da ya kashe ya kashe banza, kamar ka kashe kare ne a bayan gari. Haka a wata riwaya yake cewa man qutila duna malihi mazluman fa huwa shahidun, duk wanda shi ma yana neman ya kare duke shi aka kashe shi, shi ma wannan mutumin shahidi ne. Lokacin shi kuma da ya kashe wanda yake nema ya yi ta'addanci akan duke shi, to kamar ya kashe iska ne, babu wani laifi a kan shi. Wannan shi ke nuna mana ƙarƙashin wannan hadisin lalle duk wanda yake nema ya kare kan shi sai ya yi aika-aika garin ya kare kan nashin, ya yi ta'addanci shi ma game da wannan mutumin, to babu kisasi, babu jinya a kan shi. Ina fata an fahimci hadisin. Hadisin yanda yake bayyana mana mutane guda biyu ne, ɗaya ya ciji ɗaya, ya sanya hannayen shi ya tamna a bakin shi ya cije shi, kasancewar yana kokarin ya hutar da hannun shi, shi wanda aka ci zan ya ja sai ya biyo da hakurin shi. To shine da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace babu diya babu kisasi babu komai akan shi, ya zub da hakurin banza, ya zub da hakuri a banza. Wannan shine hukuncin duk wanda ya nema ya yi wa wani jidaya, kasancewar shi ya fara ba wannan ya fara ba, da ya kasance akasin haka ne, shi wannan wanda ya zubar mai da hakuri shi ne ya sanya ya gikkibe hakuran, to tila shi ma sai an gikkibe mai hakuran. In kuma diyya za a bada yahi a bada diyya ya bada diyya. Wallahu ta'ala a'lam. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle yana bayyana mana wannan taqyidi ne wanda aka hutar da shi daga ka'ida wanda take kulliya al'ammat ash-shar, wanda duk lokacin da wani ya maka aika-aika to a halin ka kare kanka kai yi mai wani abu to babu kisasi akan ka, babu diyya akan ka. Wannan shi ne hukunci na shari'a. Wallahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba, hadisi na 341, malai yake cewa an al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنه. وانا حديث امام البخاري يا هتر اشي اتكن كتاب احاديث الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل باب يوندي يكي منا بياني ايرن امبتو وند اكي اسكن شريعه ونن تامو اكن لابارينا بنو اسرائيل جزئي له شاهينا داريد سبعين حديثي بلنبا تا دبو اكو داريو دو دستين داو اقشي ما امام مسلم يهو ترد حديث اتكن غندا تلتا انسكن كتاب الايمان باب تحريم قتل الانسان نفسه باب يوندي يكي منا بياني اكن حرام الميمتين يكشي كنشي جزئي لا شيء لا سبعين دهود حديثي بلنبا تا دريد قوم شاءه حديثي نيوان داك ساموش رقا الحسن بني الحسن البصري بابا كو بابا ما لني لغت كنتا بأي اجتوا عن جندب قال حدثنا جندب في هذا المسجد شيني جندب بن عبد الله البجلي يرضى الله اشتبتا أغريشي اجتوا يابا ملاباري اتكم ونن مسلاتك. Wani masallaci ne? Shi ne masallacin Kufa, garin Kufa wadda take Iraka. Yake cewa a cikin wannan masallacin ya ba mu labari, kuma yake cewa wa ma nasina minhu hadisan, a cikin labarin da ya ba wani abu wanda muka manta daga abin da ya labarta mana. Yake cewa wa ma nakhsha an yakuna jundubu kadaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuma ba ma tsoron wai a ce wai jundub yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya akan labarin da ya ba mu. Yace mana ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba. Wannan shi ke nuna mana sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulluhum udula, dukkan su adilai ne, babu wani wanda za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ba mu labari ya ji daga bakin manzon Allah, ko ya ga manzon Allah ya yi, ko kuma an yi manzon Allah bai yi magana ba, a ce wannan sahabin ya tajarra ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya. Wannan yana daga cikin mazhabi na ahlus sunna wal jama'a, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga na farkon su har na ƙarshen su kansu adilai ne. Duk abinda aka labarta maka daga bakin sahabban manzo Allah, wannan labarin gaskiya ne, sai dai idan ya kasance an shashanta labarin daga hanyar da aka dauko shi kamar a kawo zuwa ga sahabban manzo Allah, zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine nan al-Hasan al-Basri yake bamu labari, yake cewa ga irin labarin da shi Jundub ya bamu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana fi man kana qablakum, ya kasance daga al'ummun da suka gabace ku, su ne daga al'umma daga al'umma annabi Isa alaihi salam zuwa ga sama. Yake cewa rajulun bihi juhun fashaza, wani mutum wanda yana da ciwo ne ya kama shi, ko ciwo ne yana da wani rauni a wata riwaya, za ka samu ruwayoyi daban-daban. Yake cewa fashaza, sai ya gaza haƙuri. da kuma irin raunin da in ya kama ka, bari dauki misali wannan dan uba, irin wannan ciwon idan ya kama ka sai ka gani duniyar duk ta hauta daga kanka. Da za a ce maka wani ba da dukkan abin da neman ka shekara 50 da kai ka samu lahiya wannan yatsar, wallahi mutum zai dauka ya bada. Dan abu bai ta kara ya karya ba, ai yatsa guda ubangiji in ya hada kai da shi kenan sai ka koma kai ba mahaukaci ba, kai ba mai hankali. Tunai yake babu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga al'ummar da suka gabace mu, wani mutum, wannan mutumin ya kasance yana da rauni, wannan raunin sawa'un yana mai zogi ko yana mai ciwo sosai, yace fajaza sai ya gaza hakuri akan wannan ciwon da yake ji ko wannan radadi da yake ji, yake cewa fa akhadha sakinan, kurin wannan mutumin sai ya dauki huka, fa hazza biha yadahu, sai yanka hannun shi. Idan ka yanka hannu me kake tunanin zai wakana, jini zai yi ta zuba, shi kuma jini idan ya kare a jikin mutum me ake tunani, mutuwa ake tunani. Yake cewa fa ma raqa addam, lokacin da ya yanka hannun shi jini bai tsaya ba, jini yana ta zuba. Yake cewa jini ya gaza tsayawa hatta ma ta hassi da ya mutu. قال الله عز وجل الله مدوكين سركي سي يكي تيوا عبدي بادرني بنفسه باوانا اي يارغايني دا كانشي كو يا غايا غباتر دا كانشي زوا غريني lokacin da aka kayyade bai yi ba, duk da wannan idan muka dauka masala ce wanda za a sarrafa ta bayan masala ta al-qada'u wal-qadar, abu ne wanda da mun ubangiji ya riga ya rubuta a cikin lawhul mahfuz wani zai yanka kanshi. Amma dai me ake nema a cikin ga mai imani shine tun lokacin da ka shiga cikin irin wannan musibin to kai kokari kai hakuri da wannan musiba, kuma ba wata musiba wadda za ta kama ka zan ta samu dan adam musulmi face da kai da kai wata mihina da kai wani kyauta wanda ubangiji ya yi wa wannan bawan dan ya kankare ne zurban shi ya tsarkake shi ya daga darajar shi da wasu abubuwa makamantan haka. Dan ba wanda musiba take kama shi dan ba wanda yake zababbe wa daga ubangijin shi ba, shine lokacin da Abi Sa'id al-Khudri ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ina kyautsun shine ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayyun nasi ashaddu bala'an, wa an su mutane ne suka hi kamuwa da bala'i musibu a rayuwarsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai al-anbiya, ai su ne annabawa, yace sun mal amsalu fal amsal, sannan wanda suke kamantacce ne ya da su, sannan masu kamantacce ne ya da su. Yake cewa ana jarraban mutum gwargwadon imanin shi, yake cewa idan ya kasance a cikin imanin shi solban tsayayye ne kaman me ne kullun duk abin da yake setacce ne kan miye Allah ya umurta miye ubangiji ya hana, yace a wannan halin idan ya kasance yana rayuwa a cikin wannan halin yake cewa to ibtila'in shi jarrabawa da za ta same shi to tahi na wanda idan ya kasance imanin shi da kuma tawaya a cikin shi. Yake cewa haka ubangiji zai ringa jarraba bawa, yana jarraba bawa har sai an waye gari wannan bawan yana yawo a saman doren kasa ba tare da shi babu wani babu wani sauran zunubi, yana tafiya salim alim babu zunubi tare da shi. Wannan shike nuna mana lalle idan musiba ta kama bawa abin da yayi shine yayi hakuri ya maida al'amarin zuwa ga Allah, idan ya kasance musibar ta kai ta kawo to mutum yayi kokari yayi addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, shine mutum yace Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li, ubangiji ka rayar da ni matukar rayuwa idan ita kai kasancewa alkhairi game da ni, kuma ubangiji ka kashe ni ka kashe ni idan ya kasance mutuwar ita ce alkhairi zuwa gare ni. Ba a so mutum ya dau hukunci a hannun shi, shine ne yake cewa nan bawa na yayi gaugawa ya gabatar da kanshi zuwa gare ni, yake cewa dalilin haka fa haramtu alaihi aljanna, ni kuma na haramta mai shiga gida aljanna. Wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu lalle baya dacewa mutum yayi gaugawa zuwa game da ubangijin shi idan ya kasance ya hadu da wata musiba, mutum yayi kokari ya nemi magani idan abin ya citara to yayi kokari yayi addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Ina hadisin idan muka dauka yana karantar da mu haramcin kisan kai, mutum ya kashe kanshi ba tare da wani haƙƙi ba, kuma hurum al-hurma wannan aibin sai irin al-hurma ta musulmi. Kisan kai ɗaya na musulmi yace yahi sauki a gurbin Ubangiji da abuje wannan ɗakin na Ka'aba saboda alhurmata ta na musulmi shine nan wannan ibn da kai kilidi yake cewa idan muka dauki wannan hadisin zan mu gani asali ne wanda yake babba wanda yake nuna mana girmama yake nuna mana girmama kisan kai yace sawa'un ya kasance mutum ya kashe kanshi ko kuma wani ya kashe wani mutum kale ga ka gani Ubangiji abin da yace gabugawa ne ya kashe kanshi aka ce an haramta mai shiga gidan aljanna kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu washaucin hakuri a dukkan wata musiba wanda ta samu bawa in ya same ka to wajibinka ne ka yi hakuri ka maidawa Allah al'amarin kuma Ubangijinka yana nan inda yake inda kake zaton shi in dai kai zaton alkhairi tabbas zaka samu zaka tsinci wannan alkhairi idan kai zaton sharri to tabbas ba abin da zaka gani sai abin da kake tunani ko kake da haka duk abin da ya same mu na da musiba mu yi kokari mu maiwa Allah al'amarin shi kuma idan ba makawa wannan musibar ba makawa mun shiga cikin wani hali na kunci shine sai mu yi wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da mu wannan hadisi idan muka leka zan mu gani lalle yana karantar da mu idan bawa ya shiga cikin halin kaka nake yi to yi kokari ya nemi maganin abin gun Ubangiji shi saboda a gare shi ne ake dogara sannan kuma ka nemi abin da zakka sha ya kasance maka sababi ne na samun wannan sauki wanda kake tuba wannan duk wanda yayi kokarin kashe kanshi wannan yana nuna mana rashin imani a cikin zuciyar wannan mutumin kuma da rashin tunani ko tawaya ta tunani a gun wannan mutumin kasancewar duk abinda bawa ya shiga ya tabbatar da gun Ubangiji ne dama Ubangijinka ya riga ya rubuta maka lalle wannan abin ba makawa sai ya same ka kuma haka duk abinda ya kuskure maka ka riga ka tabbatar ba makawa dama wannan abin sai ya kuskure maka sawa'un alkhairi ne ko kuma shari ne Allahu ta'ala sai babi na gaba ko littahi na gaba malai yake cewa kitabul hudud wannan ai littahi ne wanda zai mana bayani akan haddi a haddi malaman fiqh to magana sai mu bar ko mu tsaye da karatun nan mun zo ƙarshen dai babin wancan littafin kitabul qisas yanzu zan mu shiga cikin kitabul hudud kiran mu karanta hadisi guda biyu sai mu dakata idan sai mu amsa tambayoyi insha Allah daga yin wannan ya kasance shine ƙarshen karatun zuwa bayan Ramadan to idan muka leka malam yake cewa kitabul hudud littafi ne wanda yake mana bayani akan haddi a haddi shi kuma a istilahin malamin fiqh shine dukkan wata uba wanda Ubangiji ya riga ya sanar da wa ya riga ya kaddara ta a cikin littafin shi sawa'un cikin alqur'ani ko cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komi ba dan akame hannayen masu aikata irin wannan abin ko kuma wanda suke barkata irin wannan su yi kokari su nisanci da aikata irin haka kiran dukkan wani haddi ai tambayar kisasi ne muka gane shine abinda kai kwatankwacin shi a mimita a yi maka irin shi nan kuma nan haddi ne shine duk wani haddi wanda ko wata uba wanda Ubangiji ya riga ya kaddara a cikin alqur'ani ko sunna ko aka kaddara mana a cikin shari'a ita ce zani amfani da ita sawa'un ya kasance mutun yayi zina da kai haddi wanda aka sanya mutun yayi sata da kai haddi wanda aka sanya mutun ya shagiya da kai haddi wanda shari'a ta ba da dama a yi wa wannan mutumin wanda ya shagiya kuma idan muka leka haddi sabitun bil kitabi was sunna wal ijma saka samu dalilai na alqur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ijma'in malumai sun tabbatar da duk lokacin da bawa ya aikata wani abu wanda Ubangiji ya zartar da hukuncin haddi akan shi to wajibi ne a tsayar mai da wannan hukuncin kuma ba don komi ba Ubangiji ya sanya haka shine dan a tsarkake bawa daga wannan laifin da ya aikata. Wane ya aikata zina? Aka ne haddi. Sawar idan ya kasance mutum ne wanda yake gwabro bai yi aure ba, za a ne bulala. Wannan bulala ita ta wanke shi daga wannan laifin da ya aikata. Shine malam yake cewa tabbas in dai ka riga ka tsaya ka mai da hankalinka ka yi duba kan hudud wanda Ubangiji ko haddiddika wanda Ubangiji ya zana mana da kai amfaninnuka da yawa karkashin su shine na harko za a tsankare maka za a tsarkake ka da dukkan wani laifi wanda ka aikata kuma haka kafara ce na hukuma wanda za a yi maka a gobe kiyama a nan duniya ka wanye baka da zunubi sakamakon wannan haddin da aka tsaida maka a gobe kiyama kuma ba wata hukuma wanda Ubangijinka za ya maka sakamakon wannan haddin da aka maka haka kuma idan muka leka zan mu gani walalle tsayar da haddi yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke sanya bawa ya kame daga aikata irin wannan bannan da yake aikatawa misalin wane ne ya sani idan ya aikata zina za a mai bulala ya aikata aka mai bulala gobe daga ya jino ya san eh wane da kai wani bakin gado a can wanda alƙali yake sanyawa ya yi wa mutane bulala in ya same ni barbaro ba mun aziri zai ba dan haka na kame ka gani yana daga cikin hikima ta shari'a idan bawa idan ya kasance ya sani za a tsayar da hukunci akan shi ya yi kokari ya kame da aikata wannan laifin wanda za ya aikata hamma ame wannan zubi amma hamma ame wannan haddi kuma idan muka leka zan mu gani aikata tsayar da haddi da shari'a yana samar da aminci tsakanin mutane shi wanda ya sani ya san idan an tsaya idan ya aikata haka za a tsayar mai da haddi to za ya kokari ya ki ko mutane za su waye gari a cikin aminci haka idan muka leka zan mu gani tsayar da haddin nan yana sanyawa mutane su amuntu da dukiyoyin su tunda ya sani idan ya tafi ya sata za a yanke mai hannun shi yayi kokarin yayi bayan kokarin yayi ba haka wani ma wanda yake da tunanin ya aikata ya gani idan wane lokacin da wane ya aikata sata an yanke mai hannu shi ma zai kokari ya kame ba zai ne ya aikata ba wannan satan ba haka zai kawo abubuwa da yawa la shakka lalle idan muka leka da kun hikimomi da yawa wanda hankalin mu zai iya gabatarwa akan su wanzu mu hikimomin hankalin mu ba zai iya kaiwa ba zuwa gare su ba duk abin da kaga Ubangiji ya shar'anta mana a cikin wannan shari'a ba banza ba da kwai maslaha ta duniyar nan game da mu kuma da kwai maslaha ta lahirar mu game da mu ko kuma ya kasance maslaha ce ta duniya kadai ko kuma ya kasance maslaha ce ta lahira ko kuma ya kasance maslaha ce ta duniya da lahira a cikin duk abin da Ubangiji ya riga ya hukunta mana kuma zamu leka mu gani ai Ubangiji ba wani wanda yake tausayin bawa kamar shi tausayin da Ubangijin mu yake a gare mu yayin tausayin da iyayen mu mata suke a gare mu don haka baban zabu Ubangiji ya farlanta mana yin haddi a cikin shari'a dan a samu maslaha tsakankanin al'ummu tsakankanin jama'a wanda suke rayuwa tsakankanin jama'a su dan mu gani kuma a wannan zabanin an muhintar da irin wannan abubuwan shi yake kawo wa dukkan rashin zaman lafiya a cikin mujtama inda za a je a tsayar da hukuncin Allah wallahi tallahi ba wani wanda zai yi kokarin yayi jinaya yayi aika akan wani wanda yake abokin zamanci hukunce na shari'a suna nan ba wani abin da shari'a ta mance ba ta zo da shi ba komi yana nan sai dai idan mun ki mu aikata abin da Ubangiji ya shar'anta mana kuma idan muka leka zan mu gani Ubangijin nan da ya sanya a tsayar da haddiddukan nan sai da ya kawo shamakai ya sanya a gaba kamun a isar zuwa ga ayyuka ta haddi mu dauki misali wanda yayi zina bai i'tirafi ba da yayi zina ba bai taho ba gaban alƙali bai tabbatar yace kwarai gwashi yayi zina sai wani ya gan shi tare da shi suka zo suka ce a ai mun ga wani yana zina aka kawo shi gaban alƙali wani an ce kana zina ka aikata zina a lokaci kaza kuma ga shaidu nan wa'annan shaidun za su zo sai an samu shaidu guda hudu wanda dukkan shaidar da za su yi shaida ce wanda take batta da sabani da shaidar na harko da shaidar na biyu da shaidar na uku da shaidar na huɗu misalin na harko ya zo idan an zo gaba alƙali zai ya shigo na harko sheda na harko ba tare da sheda na biyu ba ya ji abin da ya faɗa ba za a sanyo sheda na harko a sanyo shi a ce me yaya ba mu sheda akan lalle kaga wani yana aikata sada za ya ce kwarai kwa naga wani misali naga wani a gidan wani a wuri kaza cikin daki cikin gida mai daki guda uku daki na tsakiya da shi da wata mata yana samanta yana kaza yana kaza yana kaza a kanta a ce mai to huta daga nan a sanyo sheda na biyu yazo ya bada irin shedar da na farko ya bada sheda na uku yazo ya bada irin shedar da na farko ya bada sheda na hudu ya shigo yace kwarai kwa na gansu a cikin gidan wane a daki wanda yake na gusun ba na tsakiya ba na gan shi yana zaune tare da ita to a shari'a diddan a kare mutuncin wannan wanda ake tuhuma da ya aikata aikin zina za a kama su dukkan su a musu hulala 80-80 haddin kasafi ba don komi ba don a kare mutuncin wannan mutumin wanda aka rida da aikata aikin zina haka wanda yayi sata aka zo aka kama shi da kayan sata ai da kun shubaha yana iya cewa a'a ni ba kayan sata bane ba tilas sai an tabbatar da zawadu da na irzi a ina ne za a iya cewa wannan abin kayan sata ne idan ya huta daga nan ya huta daga hannun mai shi ko ya huta daga kiyayewar mai shi misalin wane ne ya shiga gidan wane a cikin gidan sai ka kama shi ya dauko maka telanka amma dai bai huto daga gidan ba ko da telan ta kai ni sabon a yanke mai hannu ba za a yanke mai hannu ba saboda kayan suna cikin kariya ta mai gidan huta daga cikin control din shi ba kinin da kai bawabi wanda malamman fiki wanda suka sanya tilas sai an cika wannan bawabi sai sannan za a kira yi wani ya dauki kayan sata ya kai misali an kai misabun miqdar na hirs ko bawabi na hirs sannan a yanke wani hannu komi da ka gani shari'a haida ta sanya bawabi dan ta kare mutuncin shi wannan wanda ake tuhuma da aikata wannan aika haka idan muka dauka wanda aka same shi da shubha ya aikata wani aiki amma dai karkashin shubha a lokacin da za a sarayen mai da haddi shi shine ake kira tarkul hududi bis shubahat a sarayen mai da haddi saboda wata shubha misalin wani ne ya aikata wani aiki wanda ya cancanci a mai haddi amma dai a cikin shubha ya aikata wannan aikin misalin haka wani ne matar shi da kanwan matar shi ai kanwan matar shi haramun ce a gare shi muharrama shi ce ko sai aka yi katari ya shigo gida irin kamar ana cikin hali na kumci kurum sai ya fada wa kanwan matar shi kwanta da ita washe gari sai ya fahimci ai ba matar shi bai kwanta da ita ba kanwan matar shi kwanta da ita me hukuncin shi ai zina ya aka aikata ko amma dai wannan mutumin ba ai mai haddi ba saboda cikin shubha ne ya aikata wannan aikin ba don komi ba saboda kare mutuncin shi saka samun shari'a ta kawo dawabit wanda in ka bi su za a idan an kiyaye shi ma wai da aka ce maka za a tayar da haddi za a tsaye da haddin Allah akan mutum tilasa da kai dawabit da kai shuruta wanda labudda sai an samu cikansu sannan a yi tsare a iya tsaida wa mutum haddi abin a sauƙaƙe yake da zan mu fi shari'ar nan wallahi da zan mu wanye dukkanmu lahiya wani yana iya barin gidan shi karara a buɗe ya kwan lahiya ya tashi lahiya ba wanda ya isa ya shiga mai gida saboda kowa ya sani idan ka shiga ka san abin da za ya biyo baya kuma ka leƙa ka gani ƙasashe wanda ake tsabbaka shari'a ta musulunci aka samu ga kayayyaki nan kana gani a yi kiran sallah mutum ya bar shagon shi ya ta yi sallah ya dawo ka isa ka shiga ma ka ga iko Allah amma dai rashin tsida hukuncin Allah dokokin Ubangiji wallahi babu wata maslaha a rayuwarmu a cikin shi sai dai abinda za a yi ta cutar da mu Allah sanya mu gane Allah sanya mu dawukan hanya hadisi na 342 malik yake cewa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qadima nasun min ukal aw rayma fashtaw al-madina fa'amara lahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi liqa'ihi wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha fanqalu falamma sahhu qatalu ra'iya an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wastaqaw ghanama فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله من حديث إمام البخاري يهتر شيئا في كتاب الوضوء باب أبوالي الإبل باب وندي كمان بياني أكم مسار الرقم musaru rakumi ba na jisa bane ba magani ne iya magani magani ne idan kana yayin idan kana hawa da istuma ta wala haula wallahi ka nemi musarin rakumi hadisi ne marfu'i daga Abdullah ibn Abbas yadda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa albalul ibli wa abwaliha shifa'un li zarbati butulihi yake cewa gutsarin raƙumi da nonar raƙumi magani ne da ciwon da abin da yake ciwon ciki ciwo wanda yake na ciki idan an ce zarba shine ciwon istoma azarba shine duk wani ciwo wanda istoma take haduwa da shi almaida istoma shine kuma hadisi ne wanda yake marfu'i daga Abdullah ibn Abbas kuma hadisi ne wanda yake ingantacce ka gani kuwa ai in kana neman magani ai ba gum biyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu karanta wannan hadisin zan mu gani yaya abin yaya ya kasance idan muka leka sahihul bukhari juz'i na 1 shahi na 56 hadisi mai lamba ta 233 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul qasama wal muharibun babu hukmul muharibina wal murtaddina babu wanda yake mana bayani akan hukuncin masu yaki masu tare hanya ɗan washi da ɗan kidnappers da waɗanda suke ridda suka bar addinin musulunci bayan sun ɗanɗana zaƙin addinin musulunci suka yi ridda suka bar wannan addinin na musulunci juz'i na 5 shahi na 101 hadisi mai lamba ta 1671 hadisi da wanda aka samo shi daga Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu a shekara ta 90 ko 92 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qadima nasu min ukal al quraida yace wa an su mutane daga kabila al-ukal kabila ce anadadiya ko kuma kabila quraina kabila ce wadda take qahtaniya wayannan mutanen shi wanda ya rawaito hadisin ya samu tunda akwai hadisi akwai riwayoyi da yawa wata riwaya za ta zo akan qadima nasun min uraina wata riwaya ta zo qadima nasun min ukali kabiloli ne guda biyu dukkan su ana kirdalu wanda ya rawaito hadisin yana shakka ɗan kabila adaniya ce ko kuma kabila qahtaniya ce suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo fa aslam sai suka musulunta a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubayi'a akan wannan musulunci ba za su yi ba abinda yake koma bayan abinda ubangiji sai ya shar'anta a cikin wannan musulunci za su yi wa Allah da manzon shi biyayya kamar yanda daga cikin shuruɗa na mubayi'a ko kuma siga ta mubayi'a yake cewa bayan sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a shi ko manzo Allah yana da kasde fasaje a cikin masallaci wanda duk wani wanda yazo in dai maza ne waɗanda suka zo za a zamnar da su a cikin masallaci su ne ake kiransu da ahlus sufa to waɗannan mutanen da suka zo fashtaul madina sai yanayi na madina bai amshe su ba iska da abinci na garin madina da yanayi na madina bai amshe su ba sai suka samu cuta ta ciki aljawa idan an ce aljawa ita ce duk wata cuta wadda take ta ciki cuta wadda bata bayyanuwa a waje cuta ta ciki ita ce ake kiranta aljawa to dalilin yanayin da ba su saba ba mutane ne wanda suke zama a karkara sai suka zo cikin birni kawo ba lalle bane ba su ji abin da ake ji ba lalle za a samu yanayin yanda bai kamata ba hatta da su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke hijira daga garin Makka suka zo garin Madina a farkon al'amari musu jadin gari ba ai sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a zaka samu kowa yayi lagab misara yanayin bai amshe su ba kuma haka duk cikin mu duk wanda zai yi bulaguro ya tahi yanayi wanda ba irin yanayin shi ba
kusa ya samu lalle yanayin bai amshe shi ba sai ya dan yi wani lokaci yana cikin ansu rashin lafiya yana zawo abunda duk yace baya amsar cikin shi irin yanayin abincin ba irin nashi ba yanayin kimayen ba irin tashi ba wanda yake so ya leka kudancin Najeriya zai ga ni komai ya canza to shine yake tabbatar mana yake cewa yanayin Madina bai karbe su ba sun fara cuta wanda take ta ciki a lokacin nan sai suka nema gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya suke cewa awina wa atimi wa atimna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka babu mafaka kuma ka babu mana abinci a wata riwaya suke cewa ya manzon Allah ibgi lana labanan suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu mana barnuna da kuma mana musha anan yake cewa fa amara lahu annabi sallallahu alaihi wasallama biliqahi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to ni hukun san ban mi zan samu muku ba amma dai zan samu muku wuri wanda za ku tayi ku zauna shine bayan gari inda ake kiwon raƙumai na sadaka shine yake cewa ibn fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce su da su tahi zuwa ga inda ake kiwon raƙumma na sadaka shine bayan gari yace wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da su sha daga nonon raƙumi kuma daga hutsarin wannan raƙuman a idan aka ce al-liqa shine taguwa wadda take ta mace wadda take da nono shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da su tahi inda ake kiwon taguwa ko taguwa ta wannan dabbobi na raƙumai na sadaka wanda ake kawowa ko dabbobi na sadaka wanda ake kawowa inda ake kiwon su ko bayan garin Madina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da su tahi can su sha daga nonon taguwa da hutsarinta yake cewa fandalo sai suka tahi zuwa ga inda ake kiwon raƙuman nan yake cewa falamma sahu lokacin da suka warke yace qatalu ra'in nabiy sallallahu alaihi ra'iyan nabiy sallallahu alaihi wasallama sai suka kashe wannan mai kiwo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai kiwon ma an sani wayoyi sun tabbatar mana sunan shi shine yasa wannan mai kiwon suka kashe shi kuma suka soke idanun shi suka bar shi a cikin rana har sai da ya mutu wannan shine hukuncin da suka yi wannan kuma shine ake kira da ainihin dan adam wanda zaka mi rana shi kuma ya maka da ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi da su su tahi su sha ya ba su magani ya ba su mazamuni su tahi can bayan gari inda ake kiwon dabbobi na sadaka su tahi a ba su taguwa su sha daga nonanta su sha daga hutsarinta lokacin da suka warke a wata riwaya ma malai wata riwaya take ce mana falan masahu wa sanamu lokacin da suka warke suka yi kitse sun sha nonon raƙumi sun sha hutsarin raƙumi ga abinci ga abin sha suka samu sauki suka samu lafiya kuma suka yi mai suka yi jiki a lokacin nan kurin qatalu ra'iyan nabiy sallallahu alaihi wasallama sai suka kashe mai kiwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wastaqul ganaba annaba sai suka kore wayennan dabbobin dukkan su wani ai shine ai rashin kumiya kun gani ni sun yi kisa ko bayan kisa sun yi sata wastaqul na'ama suka kore dukkan wannan dabbobi wanda ake kiwon su bayan gari فجاء الخبر في اول النهار sai labari sai yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a harkon gini wannan shi yake nuna mana daddar suka yi wannan aika a harkon gini labari sai yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutananka na kabila ukal ko kuma kabila uraina ga abin da suka aikata sun kore dabbobin nan dukkan sun tahi da su baya da haka kuma sun kashe makiyayinka فبعث في آثارهم من ذا الله مسيرا دا من شاء الله اشتبهت أغريش سيئا أيكا أغرى بوسو يأي أيكي أتهي أنيموس أكاموس أزوبوس يتي فلما ارتفع النها لوكة النمر يتي يلي يدقى يتي جي أبهم سيأكزو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أبسو أكاسين دوان زي يتهي أدرا أمي تتهيش لليبا بينيسا وجيبا idan an yi niyya a ci ne inda yayi tafiya yini guda to ana iyawa a cin me ga wanda suke maha ya duki to harkon yini suka aikata a harkon yini labari ya iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshen yini sai ga su na an kawo su an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su yake cewa fa abara bihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ake yi umarni ga abin da za a yi musu fa qati'at aydihum wa arjuluhum bil khilaf sai aka yanke kafafuwan su hannayen su da kafafuwan su aka sabanta idan an yanke maka hannun dama sai a yanke maka kafafuwan hagu idan an yanke maka hannun hagu sai a yanke maka kafafuwan dama yake cewa wasumirat ayuhum aka sanya point wannan usa aka sanya usa aka sossoke idanuwansu idan an ce as-samar ko kuma a watan duwaya as-samar yana nihin a samu wani abu ƙarfi wanda za a tsokane idanka shine misali wanda yake kusa shine aka samu kusa aka tsone aka soke idanuwansu yake cewa wasumirat ayunuhum aka sossoke idanuwansu wa turiku fil harrati aka bar su a bayan gari al-harra shine bayan gari inda tsakankanin zaka samu wuri ne inda yake bulbaji tsakankanin duwatsuna idan kuma ana cikin zahi zaka samu wurin yayi kulli da zahi aka tahi aka shuhude su a can a ƙasa yake cewa tunda an yanke kafa ai kaga ba hira ai ai tsayuwa yake cewa aka tai aka yashe su a ƙasa a wuri wanda yake mai zahi yastasuna suna neman a shayar da su ruwa fala yusquna ba amma dai ba wanda ya shayar da su ai haka ai suka yi da baki yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qala abu kilaba yake cewa fa haulai wa innam mutanen na kabila ukal ko kuma kabila uraina yace sarab sun yi sata ai sun gore dabbobi sun tafi ko yace wa qatal kuma sun yi kisa sun kashe maki ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba ma wai kashe shin ba da suka yi ba hede suka tsone mai ido suka yashin da shi a ƙasa yana neman ya shawuwa baya bai samu ba abinda zai kwata a makokarin shi ba hasira mutuwa ta tarar da shi yake cewa baya da haka wa kafaru ba'da imanihim kuma suka kafurce bayan sun yi imani ai sun zo sun yi wa manzo Allah mubaya'a bayan mubaya'a da suka yi kuma aka musu gata aka musu 19 ta arziki ko 9 ta arziki kuma amma dai su suka maida aka musu sa su kai kan itace yake cewa wa haramullahi wa rasula kuma sun yaki Allah da manzanci ai wannan hoto na hoto ce ga Allah da manzanci ai maka 19 ta arziki karama da abinda ba haka ba ai wannan hoto na hoto ce game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan hadisi idan muka dauka zan mu gani yana karantar da mu lalle uquba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan ba wai sakamakon abinda suka yi bane ba duk da mas'ala ce wanda bangaren malaman fiqhu suna da sabani akan ta wan suna gani ai idan aka ce wannan uquba ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu sakamakon abin da suka yi aka yi musu gurgurdan abin da suka yi shi kuma irin sakamakon gurgurdan abin da aka yi shi kuma ai hukuncin shi ya dauke hukunci ne wanda yake nasir to mun kuma zamu ce a kawo mana dalili wanda yake nuna wa lalle wannan hukunci ne wanda yake nasir umuman abin da zamu ce akan shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'ziri ya musu shi kuma menene ta'ziri ta'ziri shine ladabtawa da za a yi wa wanda yayi laifi shi kuma ta'ziri kullun alqali ko babban limami shi yake da hukunci akan ta'ziri kamar ka tai kotu ne a ce za a dabbaka shi rusfi idan abinda alqali abinda juji ya ga dama shi zai yanke maka idan ya gan ka maroro maroro sai ya ce na yanke maka zaba maka bulala biyar ka bada jika goma idan ya gan ka kuma kana da ƙarfi zai ce a'a waye ne jika dari zaka bala kusashi kuma bulala dari wannan shine ake kira ta'ziri shine shi kuma wannan istihadul limami ne ko alqali abinda hankalin shi ya zo ne zai tsaya yayi insafi yayi adalci ya gani me ya kamata yayi maka ake a irin wannan hukuncin da kai kaga wannan mutanen ga abinda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan bai huta ba daga idarin hudan ubangiji wa ina aqtu fa aqibu bi misli ma uqtu bi wala in sabartu lahu khairul lisabirin kuma wannan shi yake nuna mana kaga abinda wa'annan mutanen suka aikata sun yi wa makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai sun yi mai wannan aika dukkan su ba sai haza ya tantance ba wane ne ko wane ne dukkan su hukuncin ya hawo kansu duk lokacin da su wane za su dira gidan wane su kashe shi taron su to idan aka tashi za a yi kisasi to dukkan su za a kashe ba da ruka cewa a wani ne ko wani ne ko wani ne hukunci na shari'a dukkan su za a kawar da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda yake mafi adaltin mutane kamar shi sallallahu alaihi wasallama wannan shine adalci wanda ya dace da su kuma idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu mashru'iyyar mutun ya nemi magani kada ka ce cuta ta kama ka a'a kai ka dogara da Allah wannan ba dogaro ake kiran shi ba tawakkul ake kiran shi ba tawakkul ba kai kokari duk irin abin da za ya same ka kai kokari ka nemi maganin shi amma dai ka riga ka tabbatarwa zuciyarka wannan maganin bai isa ya baka lafiya ba lafiya tana gun ubangiji kai sababi ne ka kama zaka sha zaka nemi saukin abun ubangiji amma dai duk lokacin da zaka ce a'a wannan maganin da ka sha shi zai ya baka sauki to hakika ka huta daga tsari na wannan musuluncin sai ka sake jaddada la ilaha illallah haika saboda ba wanda yake ba da sauki in ba ubangijin ba subhanahu wa ta'ala kinan kai ne ka rike sababi haka kamar yadda zan magani hadisin yana karantar da mu lalle duk abin da ya shahi cututtuka na ciki to ba abin da yake saukin magance su kamar yanda me shari'a ko kuma kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ya karantar da waɗannan mutanen su dai su sha nonon rafi da gutsarin da duk abin da zai rinka fitowa daga cikin ka cuta ce ta jiki to kai ne gani sa ka nemi mutsarin rakumi da nonon rakumi ka dace akan shan su insha Allah za ka samu lafiya kuma ga khairu shahidin nan wannan mutanen ga irin cutar da ta same su suka shiga halin haula'i suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai kukan su manzo Allah ya ce musu kutahi ku sha daga nonon rakumi ku sha daga mutsarin rakumi taguwa insha Allah za ku samu sauki kuma suka samu sauki kuma hadisin yana karantar da mu akan lalle tsarkin mutsarin rakumi inda ba tsarki bane ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai ci ba sai ta hisi da mu magani karkashin mutsarin rakumi shike nuna maka mutsarin rakumi ba na shi sabani ba kai koda mun dauka a matsayin da shi sai aka ce wai an ba su damar su shashi dan larura to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu ba idan kun sha ku wanke bakin ku ko kuma ku yi wanka ba ko kuma ku wanke makayin da kuka sha wannan mutsarin rakumi ba wannan shike nuna maka ba wata najasa a cikin mutsarin rakumi saka kake ne dan ya taba jikinka ko wani abu makamancin haka ko ka sha baka da bukatar sai ka saki a wannan baka bukatar sai ka saki tsarkinka baka bukata sai dai idan ka ci nawan kai idan ka ci naman rakumi to wannan kuma an baka damar ka sai ka saki ko an ne baka saki yin arwalla saboda inda shi yake kiwo wuri ne wanda shedani yake kai kawo a wurin wallahu ta'ala muna iya karanta hadisi na gaba lokacin ya ce insha Allah sai mai tambaya yake cewa idan yaro aka kashe shi ai wancan sati mun yi ko wancan sati da ya wuce mun yi bayani akan kisas na yaro wanda aka bige shi ko aka kashe shi a ciki shine idan ya huto da rai ya mutu to sai a bada diya irin ta mutu mutum wanda yake cikakke idan kuma a ciki aka bige shi ya haro a matsayin matacce wannan bi za a bada shi shine za a bada qurratun min abdin awwalida ko an ko baiwa mace ko baiwa da shi wannan shine hukunci na shari'a idan kuma da gangan wani ya sanya ya kashe shi yayi ya kashe shi tunda idan an bai wani abu daga ciki an kiskashi kisa ne aka bi kuma me za a iya yi a lokacin da tilas ayi a fartan shi kidan idan aka yi wannan hukuncin to tilas sai ya bada diya ya bada tiki ai mun karanta a baya hadisi mata guda biyu wanda suka yi rikici tsakankanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci amma wannan mata daga cikin matan wannan kabila Huzaila yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukuncin diyar yaron da aka bige a cikin ciki shi shine za a bada qurratu abdin awwalida baiwa ko kuma bawa kuma ita ko matar da aka buge matar da aka ita da aka buge ita ma ta mutu za a bada diya ta diya wanda take cikin ta wannan shine hukunci na shari'a haka bai kamata ba ayi wannan
hatta da shi ijtihad ibn malumai wanda suke na salaf khalaf sun yi bayani akan halin da ake iya yin shi a wartabani idan ya huce wani hali to ba wata makawa koda wata lura za a fuskanta to gaskiya a bar shi ta bi da rai ne shi ma irin na kowa lokacin da aka riga aka musa mai rai amma dai a halin kafin a musa mai rai in ana tsoron cutarwar ita matar idan ya kasance ta bar yaron kasancewar tana iyawa ta samu hallaka kanta ga halakar yaron ko wani abu kamar haka shi ma da tabbacin hukuncin wanda yake da ilimi akan wannan babu wani laifi akan haka amma dai a lokacin da kai halin da to bai kamata ba halin da aka kusa mai rai wannan haramun ne idan kai kisa to kai kisa rai rai yanda kake kashewa yanda aka kisa da misala ce wanda tana da sabani tana da ko muhimmanci mutane su san hukuncin ta kada a ringa wasa a cikin wannan masala Allahu ta'ala abinda muka wada dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ta'ala wa rahmatuhu wa ala ali wa rahmatuhu innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.